الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا sha takwas ga watan Sha'ban hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 wanda ya daidai da 4 ga watan 5 shekara ta 2018 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda wanda take cikin ainihin wato unguwar Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu da muke yi a cikin littafin Al-Imanu bil Yawmil Akhir wallafa Dr. Sallabi Hafizahullahu Ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 54 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun yi karatu ne akan abin da ya shafi ceto wato ash-shafa'a wanda malai yace ash-shafa'a shine at-tawassudu lil ghayr bi jalbi manfa'a aw daf'i madarra yin karin kafa da wani wajen jawo amfani ko tunkuɗe ainihin wato cutarwa wannan ceto abu ne wanda yake ya kasu kashi biyu akwai ceto da shari'a ta tabbatar da shi wanda ya cika wasu sharuɗa akwai kuma ceto wanda yake shari'a ta kore shi babu shi sam-sam ko da mutum ya rudu to ya rudu kansa ne kawai amma babu wannan ceto ceton da shari'a ta tabbatar shi ne wanda ya cika sharuɗa guda biyu sharadi na farko shine ainihin wato ko sharuɗa guda uku yardar Allah akan shi mai cetan sannan yarda da wanda za a ceta din izinin da Allah ta'ala zai bayar akan ceto din duk wanda ya fahimci ceto a akasin haka to ya fahimci ceto bisa kuskure Allah ta'ala sai ya ba da izini daya sai kuma ya yarda da wanda zai yi cetan yayi cetan biyu sannan na uku wanda za a ceta din sai Allah ya yarda a cece shi to cetan da ya cika waɗannan sharuɗan shine cetan da yake da goyen bayan ayoyin Al-Qur'ani da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yanda muka karanta sannan ceto wanda yake batacce wanda yake shari'a ba ta cika waɗannan sharuɗa da shari'a ta shimfiɗa ba to wannan shine ceto irin wanda mushrikai da ainihin wasu masu bautar wani Allah suke dogaro da shi cewa zai yi musu amfani ranar tashin alkiyama to kaga kenan a dunkule ceto iri biyu akwai ceto wanda yake tabbatacce akwai ceto wanda yake korarre ceto tabbatacce shine ceton da ya cika sharuɗa guda uku da muka ambata ceto wanda yake korarre shine wanda ya rasa wayancan sharuɗa guda uku da aka ambata Allah bandanga mun karanta ayoyi da yawa wadanda suka yi magana akan ceto tabbatacce din mun kuma karanta wasu ayoyi da hadisai da suke magana akan ainihin wato ceto wanda ke gorane ne da ka zama dora qalil qawli ibrahim sallallahu alaihi wasallam ya ce radi'an anwa'u shafa wato nau'i shine nau'o'in ceto إن للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شفاعات متعددة
إن للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شفاعات متعددة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد تاشم القيامة ينادى شيطو دبل دبل وما شيطو ما عندنا صلى الله عليه وسلم ينادى شفاعات شيطو من يوى شيء متعددة معنى أن شيطو ما متكرر جاسو zai yi kiso a kuri kaza zai yi kiso a kuri kaza zai yi kiso a kuri kaza to wanda daura da su ne ya tsaka razu aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ga ya zai yi kiso da yawa a ranar tashin kiyama Allah ta'ala da sun ya wuce kiso da na daya ash-shafa'atul uzma akwai kiso wanda shine babban wa hadhihi ash-shafa'atu lil a'zami ash-shafa'at bale ce wannan kiyan shine mafi girman dukkan raguwar ceto ne wa yal maqamul mahmud alladhi qala Allah ta'ala bi shine wannan matsayin al mahmud abun yabo abun godiya alladhi qala Allah ta'ala bi wa ta'ala ta'ala yayi magana kanza asa an yab'athaka rabbuka maqamul mahmuda tabba bayyidin ka zai tashe ka a wani matsayi abun yabo na da tashe ka gida ba wannan matsayin da Allah ta'ala bai tashi annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin da babu wanda ya samu wannan matsayin sai annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a karkashin sa ne kuma zai yi tawakkuli zuwa ga Allah ta'ala da shirki domin neman mutane da su cinye shi ba da wuri wa zalika lima yatawaddalu dabbu yawm al-qiyamati ila adam hakan zai faru lokacin da mutane za su yi kamun kafa za su yi tawakkuli da tashin al-qiyama ila adam zuwa ga annabi Adam alayhi salam thumma Nuh sannan zuwa ga annabi Nuh alayhi salam thumma Ibrahim sannan zuwa ga annabi Ibrahim alayhi salam thumma Musa sannan zuwa ga annabi Musa alayhi salam thumma Isa sannan zuwa ga annabi Isa alayhi salatu wassalam an mun ji Allah ya tabbata gare ku wanda Isa ya tsaya ne wasu jawo wannan tsaro wannan su da yake gani kuna su da irin azumi da mutum gune manya manya wanda suke da matsayi na musamman wajen Allah ba su cikin sarki a cikin annabawa to mutane za su je su kamu kafa da wadannan bayin Allah aidin annabawan Allah hatta yantahi al-amru hatta zuwa lokacin da al'amari zai cike ila nabiyyi da muhammadin sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa yaqulu ya muhammad mutane za su ce ya muhammad أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا mutane za su zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam su ce anta rasulullah kai ne ma'aikin Allah wa khatamul anbiya kai ne cikamakin annabawa wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar kuma ubangiji ya gafarta maka abin da ya gabata na zanubanka wa ma ta'akhkhar da abin da ya jinkirta ishfa'a lana ila rabbik ka nema mana ceto wajen ubangijinka ala tara ma nahnu fihi ya ma'aikin Allah ba ga halin da muke ciki ba ala tara ma qad balagana ba ga irin masifar da ta kai mana matuka ba fa an daliku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai na tafi fa atiyata hatal arsh sai na tafi karkashin al'arshin ubangiji fa aqa'u sajidan li rabbi sai na fadi nayi sujada a gaban ubangiji na ko na fadi nayi sujada li rabbi ga ubangiji na thumma yaftahu Allahu alayya sannan Allah ta'ala zai bude kirjina zai yi budi a gare ni wa yulhimuni min mahamidihi ya kimsa mun wasu kalmomi na yabo gare shi wa husnul sana'i alayhi da kyakkyawan ambato gare shi shay'an lam yaftahu li ahadin qabli ubangiji ta'ala zai kimsa mun abinda bai taba kimsa wa wani cikin waɗanda suka gabace ni ba na abubuwan da suka shafi kirari da bambadanci bai ainihin yabo ga Allah subhanahu wataala thumma yuqal sannan sai a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya muhammad ya kai muhammad rafi ra'sak daga kanka
sal tu'da karuka abaka ishfa tushaffa nemi ceto abaka ceto fa arfa'u ra'si manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai na dago kaina fa aqulu sai na ce ya rab ya ubangiji ummati ummati al'ummata al'ummata fa yuqal sai a ce ya muhammad adkhil al-jannata min ummatika man la hisaba alayhi min al-bab al-ayman min abwab al-janna wa hum shuraka'u an-nas fi ma siwa dhalik min al-abwab walladhi nafsi bi yadi innama bayna al-misra'ayn min masari'i al-janna lakama bayna makkah wa busra manzan Allah sallallahu alayhi wasallam yace za a ce ya muhammad adkhil jannataka adkhil al-jannata min ummatik ka shigar da wasu daga cikin al'umma ka aljanna man la hisaba alaihim wato wadanda ba a yi musu hisabi ma'ana akwai rukunin wasu mutane a cikin al'ummaka ka shigar da su aljanna su wayannan ba wani bincike ba wani hisabi da za a yi musu yan direct entry ne min albabil ayman ta kofar nan bangaren dama min abwabil janna daga kofofin aljanna wa hum sannan su din shuraka'un nas abokanan tarayyar mutane ne fi ma siwa zalika a cikin wani matsayi da ba wannan ba ma'ana sauran kofofin suna da tarayya da sauran mutane suna da ahaliya na su shiga dukkan sauran kofofin da suka ga dama amma kuma ba kowa ne yake da damar ya shiga su ta kofar su ba su kofar su ta daban ce sauran kofofin kuma kofofi ne na sauran yan aljanna waɗanda za su shiga dan haka sun yi tarayya da sauran yan aljanna a sauran kofofin amma sauran yan aljanna kuma ba su yi tarayya da su a wannan kofar ta bangaren dama a cikin kofofin aljanna ba ina fata an gane to kaga anan sai ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi masa wata alfarma a tashin farko cewa ya waru wasu al'umma cikin al'ummarsa waɗanda su ba bincike kwata kwata ba za a dauko littafin su ba a bincika ba wani bincike da za a yi musu la hisaba wato la hisaba alai wanda babu hisabi kwata kwata a kansa za a shigar da shi ta bangaren dama cikin kofofin aljanna sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace walladhi nafsi bi yadi na rantse da wanda raina yake hannunsa innama bayna misra'aini lalle abinda ke tsakanin wato bangaren dama na kofar da bangaren hagu na kofar wato dokin kofa wannan frame din da ake sa kofa a jiki akwai farkon sa da karshen to shine misra'ai to wannan ainihin wato bangaren dama na kofa zuwa misali in ka taho kowace kofa za ka tana da misra'ai akwai farkon inda ta fara za a ga frame a gurin a jiki aka sa kofa akwai ɗaya bangaren shi ma akwai frame an sa kofa a jiki to ɗayan da ɗayan sune misra'ai ne to wannan kofar da su waɗannan mutanen wayanda yan wato DE za su shiga aljanna to yawa yan direct entry to su tsakanin wannan farkon kofar da ƙarshe shine misra'aini kenan ya kai tazarar tsakanin Makka da Busra na so na duba adadin fadin ko yanayin milamilan amma ban samu damar dubawa ba amma za ku iya zuwa ku duba ga daga Makka zuwa Busra akwai tafiya mai nisan gaske to fadin kofar da wayannan yan direct entry za su shiga aljanna to wannan fadin kofar ta kai daga Makka tafiyar zuwa Busra to kaga daga Makka zuwa Riyadh ma wajen kilomita 1000 ne iya cikin fadin garin Makka daga Makka zuwa Riyadh na san kuma daga Makka zuwa Madina ma ya wuce kilomita 400 ko ya hum kilomita 400 to ballantana sai ka fita daga garin Makka gaba ɗaya ka tafi Basra an bayyanta ga wata ƙasa kenan to koda iya cewa kai daga Makka zuwa Riyadh kilomita ainihin wato wajen daga Makka zuwa Madina kilomita 400 tafiya kilomita 400 anan ai ina jin ta kai Abuja ko to kaga tafiya rai wannan wace irin kofa ce an bayyanta to dubu kuma kaga in kuma kace dubu to daga nan zuwa Lagos a kowace tafiya ce mai nisan gaske abu ne wanda kawai sai in kaje ka ga yanda kofar take amma gairu maqul hankalinka ba zai iya kamo ma tashar da zaka iya gane wannan wace irin fadin kofa wani irin gate aka sawa kofar wannan kuma duk wani abu ne wanda yake kofar da za wani irin injiniya ne zai yi kofa wanda za ta kai fadin daga nan zuwa ainihin wato koda daga nan zuwa abinda wancan randa ba wurin wancan na yibawa ko bypass to kaga wayannan sun ji dadin su Allah ka sa mu a cikin su sannan su din kuma suna da sun yi tarayya da sauran yan aljanna a rago kofofin wannan ba wanda zai shiga sai su suna gama shiga kamar kofar masu azumi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kofar masu azumin nafil filin nan rayyan sunanta la yadkhuluhu illa as-sa'imun manzo Allah ya ce duk wanda kaga yana shiga to mai azumin litinin alhamis mai azumin karshen wata mai azumin makan nan na falalla da na nafila wato sabiqun bil khairat yayin na farilla yayin na nafila to su ma da sun shiga wannan kofar za a kulle ta ba wanda zai kara shiga to su ma waɗannan akwai su daga Makka zuwa Basra kilomita 1,511 to kun ji tsakanin kofar daga Makka zuwa Basra kilomita 1,419 ba da rubuta lalle wannan kofa da girma take ya'ani anna man la hisaba alaihi min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam abin nufi da wannan hadisi wadanda babu hisabi wanda ba za a yi masa hisabi ba daga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannata mubasharatan zai shiga aljanna ne kai tsaye wala yamurru bima yamurru bihi an-nas shi ba zai shiga cikin irin abin da mutane suka shiga ba min ahwalin na furgice shi babu shi daga cikin babban tashin hankalin da cikin mutum zai kada ya akwai hisabi wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda za a yi musu munakasha man nuqishal hisab uzib manzo Allah ya ce duk wanda aka yi masa keke da keke a wajen hisabi sai an ma azaba shi yasa wani lokacin Allah yana son mutum ya tsallake kawai dan shashafa ake ba a duba kamar mai makin ne in yace sai ya bi komai da komai ya bin kai jaraba ai ba aka ci ba an bayyanta amma in yaga ka haulayi wani lokaci sai abin nan dan kuskuren kaza ba kai alamar motsin rai ba anan ba kai alamar tambaya ba anan ba kai kaza ba sai a kikkiyale su waɗannan amma dan in za a duba wannan ka'idojin rubutu a duba kaza kila in aka zo aka ajiye sai ga mutum bai ci ba an bayyanta dan haka akwai waɗanda ba za a yi musu hisabi ba to tunda ba za a yi musu hisabi ba kai tsaye za su shiga aljanna a karan farko dan haka wala yamurru irin waɗannan ba za su shude ba bima yamurru bihi an-nas da irin abinda mutane suka ceto suka shude a cikin sa min ahwalin na tashin hankula da furgice kuma ba'da hadhihi shafa'a sannan bayan kaga wannan su ceto an aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam nasu iya waɗannan yan direct entry kaga annabi cewa akai adkhil aljannata min ummatika man la hisaba alai min albabil ayman kaga wannan ceto ne su kawai an bawa annabi alfarma a cikin al'ummarsa za a faɗi sufofin su a can gaba wayanda suka cika waɗannan sufofin an ce kawai karan farko annabi ya shigar da su aljanna ta bangaren dama cikin kofofin aljanna yabda'ul hisab yake cewa thumma ba'da hadhihi shafa'a to bayan wannan ceton ne yabda'ul hisab ake fara hisabi wa hadhihi shafa'a wannan ceton khassatan bi nabiyina sallallahu alaihi wasallam ya shafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kadai bai shafi sauran annabawa ba shi yasa aka je wajen annabi Adam in wani kila wani ya ce to me yasa mutane tun farko ba su tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai aka ce akwai hikima dan Allah ya sake fito da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kaman kai ne a ce an je wajen wani ya kasa an je wajen wani duk sai da aka nuna duk kin gaza sannan aka zo ai daraja sai ta fitowa yanzu da karan farko kawai aka sawa mutane ilhama suka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kila wani ya dinga cewa kaga da annabi Isa ma yana kusa kristoci ya ce kila da shi ma yana kusa kaga da shi ma zai iya ko mutanen annabi Musa su ma su dinga ganin da annabin su yana kusa kaza duk sai da aka je wajen annabi Adam annabi Musa annabi Ibrahim annabi duk aka je suka ce ba za su iya ba wannan yana sake fito ma da daraja da matsayi da daukakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta yanda sai da aka karade annabawa duk suka ce ba za su iya ba shi kuma ya shiga gaba yayi sallallahu alaihi wasallam wannan mun ji ceto na farko ko shi wannan ceton ash-shafa'atul uzma ceto ne na ayi wa mutane hisabi yanzu annabi ne zai sa baki ya nemi alfarma wajen Allah ta irin sigar da muka karanta tun satin da ya wuce in yaje alfarmar da yake nema ayi wa mutane hisabi saboda Allah ya ki kula kowa kuma an rasa waye sai je wa Allah magana to shine kaga an je wajen waɗanda ake ganin su ne ainihin wato zababbu cikin bayin Allah har sai da aka zo wajen zababban zababbu sannan yaje shi ma kaga da yaje ya fadi yace shi ma sai a lokacin aka kimsa masa yabo da kirari irin wanda Allah yake so a yi masa a ranar sannan daga baya aka ce daga kansa me yake bukata yace ceto aka ce an baka ceton shine a yi wa mutane hisabi in ma wuta mutun zashi dai ya san shi dan wutan in aljanna mutun zashi to wannan a yanke masa wannan wahala haka ya tafi aljanna to da wannan shine ash-shafa'atul uzma Allah ta'ala ya bada dama cewa za a yi hisabi ceto na biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kadai shi yake banta da shi ikhtisasuhu sallallahu alaihi wasallam bistiftahi babil janna wato kebantar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi game da ceto wajen bude kofar aljanna ma'ana koda an yi maka screening takaddinka sun yi chip an baka certificate kai dan aljanna ne to zuwa za ya fa tare da kofar aljanna a rufe bayan an tsallake sirari duk an gaggama wayannan abubuwan za a zo ayi tururuwa ayi dandazo yan aljanna ba za su shiga aljanna ba shi ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sa baki ya gaya wa shi mai tsaron aljanna ya ce bude sallallahu alaihi wasallam babu wani mahaluki a duniya da ya isa ya je gurin ya bada wannan umarnin a bude aljanna sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zuwa zai ce to ni ga mai gidan ya zo bude yana bude an ya shiga sannan duk sauran yan aljanna sai su shiga to wannan ceton na abu ki din aljanna a bude shi mai tsaron aljanna ya bude ya shiga aljanna sai annabi ya sa banci sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ga maka duk wanda bai bi manzon Allah ba zai shiga aljanna hanya ce kwaya dai tak in ka bi shi ka shiga duk wata hanya duk wani kewaye kewaye da mutum zai wallahi ba zai shiga aljanna sharadin shiga aljanna sai an bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ne alfazazi mai shiri ne yake ta maimaita ma sa'adatuna mashruɗatun bittiba'i haka yace sa'adatuna arzikin mu na duniya da lahira shigar mu aljanna tsiran mu duniya da lahira sharadi ne sai mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi wani biye-biye ya bata kansa lokaci duk wanda ka bi ka kama kafan wala sai dai wanda shi ma yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول الناس يشفع في الجنه وانا اكثر الانبياء تبعا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ne farkon mutane wanda zan nemi alfarma a bude aljanna wa ana aktharul anbiya tabaa kuma ni nafi sauran annabawan yawan mabiya sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ku yi aure ku hayayyafa dan in yi alfahari da dimbin jama'a ranar tashin alkiyama da haka anan kaga manzo Allah ya sake fada yace kenan an amsa kiran duk da turawa da suke taimako mutane barazana a rage haihuwa ayi waye wannan ya nuna a ƙarshe dai mutane sun amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam domin gashi ya ce wa ana aktharul anbiya itaba'a ni ne kuma mafi wato yawan mabiya a cikin annabawa shi yasa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana da zaka sha mamaki yace za ka ga wani annabin ya wuce shi kadai ba wanda ya bi shi wani annabin da mutum daya duk wa'azin da ya mutum daya ya samu wani annabin da mutum biyu wani za ka ga mutanen da suka bi shi ba su fi mutum goma ba shi yasa aka ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi yawa aljanna to annabin wani annabin gaba daya ya yi wa'azi wa al'umma sa ba wanda ya yarda kaga wannan al'umma gaba ɗaya ta tabi wani shugon mutum ɗaya ne kila sun kai 100,000 al'ummar da aka aika shi mutum ɗaya ne ya musulunta annabi ya ce ana ina duba na ga wasu mutane masu yawa na ce wannan ko ita ce al'ummar ta aka ce haza musa wa qaumu wannan musa kenan shi da tawagarsa ya ce sai aka sake cewa kalli nan sai na ga jama'a tanan jama'a an yi tururuwa na ce wayannan aka ce hadi ummatuka al'umma ka kenan kuma a cikin su akwai 70,000 sau 70,000 da za su shiga aljanna yan direct entry ba tambayar da za a yi musu ina jin mun taba buga wannan a wani karatu na Riyadus Salihin 4.9 million billion ko ne million billion 4.9 billion kaji ba saboda mutum 70 din nan kowanne yana makale da mutum 70 kaga 70 sau 70 wayannan gaba daya ba wani kawai suna zuwa ba za a bincike komai ba kawai yan aljanna ne shi yasa malamai suka yi ta tattaunawa wai har yanzu sun kare ko kuma akwai su dan kasare ko kuma dai sai dai ka laluba ta wata hanyar akwai dai wanda ya samu automatic ticket shine Ukasha ana gama yin bayani yace ya rasulullah aiki wannan fa yana da wahala ni kawai alfarma za ka yi mun ka roka mun Allah ya sa ni a cikin su yace Allah ka sa shi a cikin su aka bashi wani yazo yace a ya rasulullah ni ma roƙon mun Allah ya sa ni yace sabaqaka biha ukasha malamai sun yi maganganu game da wannan sabaqaka biha ukasha wasu suka ce kujerar guda daya ce wanda shi kuma aka ce ai ba mutum daya kuma ukasha ya riga sauran mutane kuma ga sufofi riga ce babu wuya kowa in ya sa za ta iya mai daidai ga sufofi guda hudu humul ladina la yatadayyaruna wala yaktawuna wala yastarquna wa ala rabbihim yatawakkaluna sai ka jaraba sa'a kana yiwa kai ma ka shiga cikin su وقال صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة منزع الله صلى الله عليه وسلم زنزو قوفر الجنة رانت تاشن القيامة فأستشفع فيقول الخازن من أنت فأستشفع سين نيمع الفرما سين صاباكين شابودي فيقول الخازن mai gadin mai tsaron kofar zai ce man ant wane ne kai fa aqul sai in ce muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqul sai ce bika umirt ai kai nake ta jira tun dau ai da kai aka ba umarnin da aka bani kai aka ban umarni la aftahu li ahadin qablak kar in kuskura na bude wa wani kafin ka shiga yace to ga ina zo yace to madalla sannan zuwa sannan sai a bude ya shiga sannan duk wanda kuma zai shiga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa alfarma sannan ya shiga aljanna aljannar ma sai ka shiga alfarman manzon Allah zaka shiga ko aikin ka ya kai ka ko an baka aljannar ba zaka shiga ba sai ka shiga alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ka daina ya dawo su surude ka ko su yaudare ka annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka shinyarwa bane duk mutumin da yake son ya tsira a duniya ya tsira a lahira to ya riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu akan ta ya mutu akan ta wa awwalu man yadkhulul jannata min al umami ummatuhu sallallahu alaihi wasallam ga kuma alfarma ta biyu bayan annabi ya shiga kila kuma za a akwai yan VIP sauran annaba annabi ya shiga sau annabi wanda zai shiga sauran annaba za su shiga to in an zo maganar al'ummomin annabawa kuma farkon al'ummar da za ta shiga aljanna al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mun shiga tsaf mun gama shiga sannan sauran wanda za su shiga su zo su shiga da izinin Allah an fahimta ko ba ka ciki ne na ga na ce za mu shiga kuma na ga kaman wani ya yawa saboda haka a cikin al'ummomi kuma kaf al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita za ta fara shiga aljanna faqad qala domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnul akhiruna ko nahnul akhiruna alawwaluna yawmal qiyama mu ne na karshe kuma na farko ranar tashin alkiyama wa nahnu awwalu man yadkhulul janna domin mu ne farkon wanda za su shiga aljanna duk annabawa da al'ummominsa sai da suka zo suka rayu kaf suka wuce an riga aiko su al'ummomin sun riga mu zuwa amma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairin kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ya sa kuma a wajen shiga aljanna kuma mu za mu fara shiga wannan ceto na biyu kenan babu wani mahaluki mai wannan alfarmar sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam na bayan yan aljanna an yi sikirinin to ba za ma su shiga aljanna ba sai an nema musu alfarma sai sun shiga alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ceto na biyu kenan na uku al-shafa'atu fi raf'i darajati aqwamin min ahli al-janna akwai kuma sabaki da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai wajen a karawa wasu matsayi a cikin aljanna wato cikin aljanna ma akwai promotion to promotion ma ba za a yi ba sai manzo Allah ya sabaci sallallahu alaihi wasallam an bayyana me yiwa kana aljanna first floor manzo Allah ya ce yana neman alfarma akai ka second floor ko kana sakan fulo a ce ana neman alfarma a kai ka third fulo ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya neman alfarma a ce a kai ka firdaus al'ala to wannan promotion din ba za ka samu promotion ba a cikin aljanna a aljanna akwai promotion saboda mutane su ma matsayi ne gashi dai da aljanna ake amma in muka zo bayanin aljanna za ka san cewa wato tsakaninka da wani wato ya kai tsakaninka da tauraron da kake hangowa a sama ko da aljanna kuke lalle kam kana jin dadi amma kai ko cikin jirgi akwai VIP akwai first class kuma ina ganin abin da yake cikin first class din nan yana cikin sauran wato mutum ba zai san ba zai ji rashin jin dadi ba wani zai ce kawai dai Allah ya samu aljanna eh haka din ne amma da kayi kwazo kayi aiki mai yawa to wato za a ci dan yatsa har a cikin gidan aljanna ta yanda mutum zai ganshi a wani matsayi kuma yana burin ya kawo matsayi na gaba kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kawo mahadatan alqurani za a ajiyewa alaramma kujera a ce kana karatu kana samun promotion karshen ayar da ka haddace karshen promotion dinka wanda yace tunda mun samu na sallah shikenan iya promotion din sa kenan eh akwai irin wannan kai haba malam yanzu har kan magi malam gishiri da magi da kaza yara sun yawa malam kai tunda dai mun samu na sallah Allah ya amfana zaka ga Allah ya amfana in Allah ya karɓo maka ka shiga aljanna zaka ci dan yatsa domin za ka ga iya promotion dinka inda zai tsaya akwai yan O3 akwai O2 ma haiku ko yanzu an kara abin nan grade level akwai yan O3 akwai yan O7 o haka yanzu ko albashin dan O7 da dan O12 ai ba iri daya bane akwai wanda za ka ga in ya kai su diratul muntaha a aikin sai a ce ya kai executive director sai ga yin yi kaje albashin ka mika ma a hannu bayan sati biyu kuma ka koma Allah ya baku musamu shi kuma sai gan shi ya je da Ghana musu go an ci koma jakasa da kudi kuma duk ma'aikata ne to haka kai yanda kake ganin irin wannan haƙarmi ha ba aljanna ba haka dare da haka wanda yake in aka sa yanzu wanda ya haddace izu su din kai tsammanin ka haddace falaki da nasi daga alamtar kai zuwa nasi kai zan kamo shi to shi sa an kace kai iya kaza Allah ya amfana eh haka ne amma gaskiya za ka ga mutun zai ci ji dan yatsa ranar tashin alkiyama ya ga ina ma ya kara ina ma ya dage ina ma ya ninka ina ma yayi kaza to dan haka akwai promotion a aljanna karkashin wannan hadisin da zamu karanta a wannan gabar ya nuna akwai promotion a gidan aljanna to promotion din Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne mai sign approval ai mai promotion babu wani annabi cikin annabawa da Allah ya bashi wannan matsayin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam fauka ma yaqtadihi thawabu a'malihim sama da abinda ladan ayyukan su ya hukunta wato za a yi wa mutum promotion sama da wato abinda ladan aikin sa ya hukunta ga iya inda aikin ka ya tsaya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nemi ai maka promotion a ƙara ka fiye da aikin ka an bayyana wannan wa qad jaa fi ba'd al-ahadith ya zo a cikin wasu hadisai wa dalilu hadha an-naw dalilun wannan nau'in na cewa akwai wadanda za a daukaka daraja su a aljanna ma thabata fi sahihain hadithin da ya tabbata cikin bukhari da muslim wa ghairihima da wasunsu min hadith abi musa radiyallahu anhu a cikin hadithin abi musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda fi istishhad abi amir radiyallahu anhu wato a cikin shahadar Abi Amir an ce ammun Abu Musa al-Ash'ari ne game da labarin shahadar Abi Amir radiyallahu anhu wa fihi a cikin hadisin hadisin yana da tsawo malin so yake yanko daidai gabar mahallu shahid a cikin hadisin sai Abi Amir yake cewa Abu Musa al-Ash'ari yabna akhi ya kai dan dan uwana domin shi Abu Amir din kamar yanda na ambata ammin shi Abu Musa ne daka Abu Musa ya zo sai shi ainin Abu Amir yake cewa yabna akhi ya kai dan dan uwana in dalik ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa aqrihi minni salam kace ina gaishe shi wa qul lahu kace masa يقول لك أبو آمير استغفر لي أبو آمير يأتي إن جاء مك كنيمة مسجافر أبو آمير يأيكي أبو موسى الأشعري وجن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كتير ناقي شيء كم كتير ناقي ينيمة من جافر قال يأتي واستعملني أبو آمير على الناس سننسى أبو آمير يشو جبان تدني إن شجبة جاورن شمطان wa makata yasiran ya dan zauna saboda yanayi da yake ciki ya dan zauna kadan summa innahu mata sannan ya mutu falamma raja'tu ila annabi sallallahu alaihi wa sallam abu musa al-ash'ari yace yayin da na dawo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam dakhaltu alai sai na shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa fi baitin yana cikin wani daki ala saririn murammal yana kan wani gado na rairayi tilin rairayi yashi wato tulin yashi ne aka tila shi kawai aka yi shi yayi tudu shine gada sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi firash akai kuma an shimfa wato shi gadan ba gado bane na katako ko na karfe ko na abu na tudin rairayi ne yashi aka yi tudu da shi ya zama kaman tudin gado sai kuma aka yi shimfida a kansa yawwa kamar dakali yawwa kamar dakali da ake wa kada athara رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبي واتو زانن wannan yashin ko wannan ainin wato yashin da aka yi gadan da shi yayi zane da alama a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wajanbai da kuma gefan sa nan kuibin sa fa akhbartuhu bi khabarina sai na bashi labarin mu wa khabaru abi amir wa khabara abi amir da kuma labarin baffa na abi amir wa qultu lahu sai nace masa qal abu amir yace qul lahu yastaghfiru li mazalla yace abu amir yace in nazo in gaya maka ka nema masa gafara fada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kawo ruwa fatawadda min yayi alwala da wannan ruwan summa rafa yadai sannan sai ya daga hannayensa summa qala yace allahumma ighfir li abdika abi amir ya allah ka gafarta wa bawanka abi amir hatta ra'aytu bayada ibtay yace manzon allah ya daga hannu har sai da na dinga ganin hasken hammatarsa mayafin yayaye ina gano hasken hammatarsa yana daga hannu yana Allah ka gafarta wa Abi Amir ya Allah ka gafarta wa Abi Amir Abu Amir ya ji dadi ko bai ji dadi ba Abu Amir wali ne ko ba wali bane yace thumma qala sannan sai yace Allahumma ij'alhu yawmal qiyamati fawqa kathirin min khalqik to kaji wani kuma aka ce manzo Allah ya ci gaba da yin masa addu'a yace ya Allah ka sanya Abu Amir ranar tashin alkiyama ya dara da yawa daga cikin bayinka aw minan nazi ko ya dara da yawa daga cikin mutane fa qultu Abu Musa al-Ash'ari yace da naji ana ta wato yi wa Abu Amir wannan irin addu'a fa qultu sai nace wali ya rasulullahi fastaghfir ni ma ya mai cin Allah ka nema mun gafara waye zai mai irin wannan garabasa yace ya mai cin Allah ni ma a nema mun gafara فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله يقول اللهم اغفر لعبدك بن كيس ضمبا يا الله كغافر تاوى واتو كيغافر لعبد الله بن كيس ya Allah ka gafarta wa Abdullahi dan Qais zamba hu zunuban sa shine ainihin sunan Abu Musa al-Ashari domin Abu Musa din alkunya ce sunan sa Abdullahi bin Qais sai manzo Allah shi ma ya masa addu'a yace ya Allah ka gafarta wa Abdullahi bin Qais zunuban sa wa adkhilhu yawm al-qiyamati madkhalan kariba ya Allah ka shigar da shi mashiga ta alfarma ranar tashin alkiyama ai Abu Musa al-Ash'ari shi ma yaji dadi ko bai ji dadi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk yayi musu addu'a da shi da baffan nasa wa ana ummi salamata radiyallahu an wannan yana nuna kaga akwai daraja daraja domin in ka koma addu'ar Abu Amir an ce Allahumma ij'alhu yawmal qiyamati fawqa kathirin min khalqik ya nuna mutane ba matsayi daya suke ba ranar tashin alkiyama wani yana saman wani wani ya dara wani وعن أبي وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت أنكر أولئك أور مؤمني أم سلمة الله كرمت يدا تتي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياشق وجه أبو سلمة وقد شق بصره لوكة إذا ننسى سنكك فيه شن شق بصره إذا متنبايك أبتاوانا yanayin tafiya mutuwa ta zo masa idan sa ya kakkafe ya tsaya kaf ba kakkaftawa shine shaqqa basaru to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidan Abu Salama to ya tarar da shi a wannan yanayi fa aghmadahu ashe ya mara su ba sani ba manzon Allah sai ya rufe mai ida saboda idanun sun kakkafe sun tsaya daga inda suke ba sa kakkaftawa da haka sai ya dawo ya rufe masa ida thumma qala sannan sai manzo Allah yace innar ruha shirai idza qubida idan aka karbe shi tabi'ahul basar sai ido ya bi shi shi za ka ga mutun ya mutu sai ga idan sa ya kakkafe ruhin ne da aka zari sai idan ya bi shi sai ya tsaya haka fadajja nasu min ahli sai mutane suka kwantsa maihu cikin iyalansa su da gani suke kaman ko yanayin jiki ne ko su ma ko rahu ashe ya cika da haka suna jin annabi ya faɗa haka sai suka yi kuka fa qala sai manzo Allah ce la tad'u ala anfusikum illa bi khairin kar ku yi wa kanku muguwar addu'a sai ta alheri mai gida ya rasu to ku faɗa alheri kar ku ce kun tozarta shikenan asirin mu ya tono kaza 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 in kuka faɗa malaiku suka ce amin to kun tozarta kuma kun shiga uku din da kar ku yi wa kanku bakar addu'a fa innal mala'ikata yu'minun manzo Allah ce domin mala'iku suna nan suna amin alama ta quluna kan abin da kuke faɗa thumma qala sanan sai manzo Allah ce Allahumma ighfir li abi salama ya Allah ka gafarta wa abu salama warfa darajatahu fil mahdiyyin ya Allah ka daukaka darajar sa a cikin shiryayyu kaga akwai daukaka daraja shi wa lufu fi aqibihi fil gabirin ya Allah kamai masa fi aqibihi wato a bayan sa fil gabirin cikin wadanda suka rage waghfir lana wa lahu ka gafarta mana ka gafarta masa ya rabbal alamin ya ubangijin halitta wa fsah lahu fi qabri ya Allah ka yalwata masa qabrin sa wa nawwir lahu fihi ya Allah ka haskaka masa qabrin sa wannan ya more ko bai more ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan gawar mutun ya dinga yi masa wannan addu'ar waya ce duk wayannan mutanen sun yi radawa duk ba sa cikin musulunci duk ba mutanen kirki bane wadannan sahabban in banda tabewa me zai sa mutun ya shiga wannan mazhabu mutanen kirki irin waɗannan da annabi yake irin wannan yabo yake ba su irin wannan ainihin wato kambe na girmamawa in ba damsul basiratu ba da bacewa dan Allah ya batar da mutum ba mai iya shiryar da shi ya mutum zai hawo mazhabar ko ainihin wato kungiyar zagin waɗannan bayan Allah Allah ya shirye su in za su shiryu ceto na hudu ash-shafa'atu fi ba'dil kuffar waɗannan da ana gaya mana akwai ceto na sauran annabawa da sauran mutanen kirki da Allah zai ba su dama nan muna karanta ceton annabi shi kadai wanda ba wanda yayi musharaka da shi a ciki akwai shafa'a ash-shafa'a ceto fi ba'dil kuffar ga wasu daga cikin kafirai min ahalin nar cikin yan wuta hatta yukhaffafa anhum ma'ana akwai wasu daga cikin kafiran da za a nema musu alfarma ba a fitar da su daga cikin wuta ba duk wanda ya mutu yana kafirci ba zai fita ba amma alfarmar da za a nema musu shine a sassauta musu azaba to wannan alfarmar ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada yake yiwa shine kawai zai iya neman wannan cetan shine kawai yake da wannan alfarmar wa hadhihi shafa'atu wannan cetan khassatan bin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ceto ne na musamman yake banci annabi sallallahu alaihi wasallam li ammihi abi talib ga babban sa abu talib wa yustadallu li hadha an-naw' ana iya kafa hujja da dalili da irin wannan nau'in na ceto bi hadithin da wani hadisi fi sahihain da yana cikin bukhari da muslim an al-abbas bin abd al-muttalib daga al-abbas bin abd al-muttalib radiyallahu an annahu qala yati ya rasulullah ya ma'aikin Allah hal nafa'ata aba talibin bi shay shin ya ma'aikin Allah ko zaka iya amfanar da abu talib da wani abu ga dai yanayin da ya baka gudunmawa ya baka kariya ya yi taimake ka ya yi kaza amma kuma ga irin rasuwar ga irin mutuwar da yayi shin nafa'ata aba talib bi shay akwai irin akwai wani abu da zaka iya amfanar da abu talib shi فإنه كان يهوطك ويغضب لك domin Abu Talib ne ya kasance yana baka kariya ya hutuk yana kare ka ويغضب لك yana yin fushi in an taba ka kuma gashi bai karbi kalmar shahada ba ya mutu shin ko akwai wani abu da zaka yi masa wanda zai amfane shi qala na'am manzo Allah ya ce eh akwai huwa fi dahbahin min nar wato shi yana gefe gefe ko sama sama cikin wuta walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar manzo Allah ya ce ba dan ni ba da yana wato ad-darkil asfal minan nar matattakala ko wato can kasa a cikin wuta da yana can amma za a zakulo shi ayo sama da shi kamar yadda zamu karanta hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace azaba za a dinga masa iya idan sawu kawai amma kokolwarsa tana ta farfasa manzo Allah yace ba dan alfarmar da zan yi in cece shi ba da yana ad-darkil asfali minan nar amma ni ya ci alfarmata zan nema masa alfarma ya zama fi dhahbahin min nar ya zamanto yana sama sama yana gefe gefen wuta wannan yana nuna alakar Allah da bayinsa kawai su bi shi babu wata alaka sama da wannan bayi su mu'amalanci Allah a matsayinsu na bayi shi kuma ubangijinsu babu wata alaka banda wannan ba wata alaka da za ta amfani bawa matukar ya kauce wannan ka'idar shi yasa Allah ta'ala ya bada misalai da yawa dan ka kiyaye Allah kawai ka duba yanda Abu Talib ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam gudunmawa amma shiriyar ta Allah ce wannan yana nuna shiriya ba a hannun kowa take ba hatta shiriyar da aka jingina ta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shiriya ce wadda take hidayatu irshadin wa bayan amma tawfiq wal qabul wannan sai Allah madaukakin sarki shi yasa aka buga maka misalai daga gidan annabta annabi nuhu dan sai ya saki layi yace inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin qala innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih wa la tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm inni a'idhuka an takuna min al-jahilin kana kallo ya sake shi daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut aka buga misali kuma da matan annaba su ma wanda wuta zasu aka dawo maganar a mahaifin annabi ibrahim azar shi ma ka koma cikin suratul an'am ka dawo cikin suratul tauba ka ji yanda shi ma har ja masa kunne ya kai kada ya sake neman maggafara ma ka dan kuma wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa am maw'idatin wa'adaha iyya falamma tabayyana annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahim la'awwahun halim to haka shi ma wannan Abu Talib bayan gudunmawar da ya bayar da Annabi ya ga irin cikawar da yayi ta neman maggafara Allah ta'ala ce innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin wannan duk an buga maka misali dan kake yayi kanka babu shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Fatima salini mimma li ma shi'ti fa inni la ughni anki min Allah shay'a yace a nan duniya duk abin da yake so na kudi da bukata kike tambaye ni ina da shi zan miki amma ranar tashin alkiyama wallahi bazan iya gwadatan bazan iya wadata miki komai ba a wajen Allah wannan yana nu yana gaya maka ka kiyaye Allah madaukakin sarki annabi yana san babban nan nasa babban sa yana kaunar sa ya taimake shi duk malaman tarihi in ka karanta tarihi zaka ji abin tausayi sai kaga ina ma kai ma shiriyar sai ka ji wani irin nau'i na rashin dadi amma yana ruwan Allah ba shawara ka yake nema ba man yahdillahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida haka yana ji yana ya am qul la ilaha illa allah kalimatan uhajju laka biha inda allah yawm alqiyamah amma ina Allah bai ga dama ba an bayyanta wa hadhihi shafa'atu takhfifin wannan ceto ne na sassauci la shafa'atu ikhrajin minan nar ba ceto bane na fitar da mutun daga wuta wa in kana ahwanu ahlin nari azaba ko da yake shi yafi kowa sauki da samun sassaucin azaba a cikin yan wuta kamar yanda hadisin muslim ya nuna in aka ce waye azaba sa tafi kowa sauki a cikin wuta shine abu talib kama fi hadisi ibn abbas kama yanda yazo hadisin ibn abbas hadisin muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon allah da kansa yace ahwanu ahlin nari azaba wanda yafi kowa sassauci da rangwamen azaba a cikin yan wuta abu talib shine abu talib wa huwa munta'ilun bi na'alayn ya sanya takalma guda biyu slippers guda biyu amma ya gali minhuma dimahu kwakwalwarsa tana ta zabar baka da waɗannan silifan guda biyu na tashin hankali silifa ne kawai yasa shine azabar da ake masa Allah ya kiyaye ceto na biyar shi ma wannan ceto ne kaga wancan babu wani kafiri da za a wanda ya mutu akan kafirci da za a yi masa alfarma gabarin addar domin Allah ta'ala ce waɗannan suna addarkil asfali minan nar ba wanda zai iya tsago su daga asfali addarkil asfal din nan in banda wannan Abu Talib da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece shi daga darkil asfal aka tsago shi ya dawo sama sama wannan shi ma ceto ne wanda ya shafi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ban da sauran mutane nabiyar ash-shafa'atu fi ahli al-kaba'ir sai ceto na Annabi sallallahu alaihi wasallam ga waɗanda suka aikata kaba'ira شفاعته في اهل الكبائر من امتي شيطان ده النبي صلى الله عليه وسلم زي ga wadanda suka aikata kaba'ira cikin al'ummarsa mimman dakhala an-nar daga wadanda Allah bai ga dama ya yafe musu ba ya sa su a cikin wuta fa yakhrujuna minha za su fito daga cikin wuta din wa qad tawatarat bihadha an-naw' al-ahadith hadisai sun mutawatirai sun tabbata da bayanin irin wannan nau'in na ceto ga mutanen da sun aikata kaba'ira suna da imani amma kuma sun aikata kaba'ira Allah bai ga dama ya yafe musu ba ya sa su a cikin wuta to su ma akwai maganar ceto da yazo akan su a cikin hadisai da dama wa hadhihi shafa'atu tusharikuhu fiha almala'ikatu wan nabiyuna wal mu'minuna aidha yace wa hadhihi shafa'atu wannan ceton na ahlul kaba'ir tusharikuhu fiha almalaika mala'iku suna yin tarayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ta wal nabiyuna da annabawa wal mu'minuna da mu'minai aidan wa hadhihi shafa'atu tatakarrar minhu sallallahu alaihi wasallam arba'a marrat irin wannan ceton zai maimaitu ga annabi sallallahu alaihi wasallam sau hudu Allah ta'ala zai yi masa wannan alfarma yayi irin wannan ceton sau hudu ومن أحاديث هذا النوع دغشين حديثان ده suka zo akan irin wannan nau'i hadithu Anas bin Malik radiyallahu an hadithu Anas bin Malik Allah ya yadda da shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati yace akwai ceto na da zan yi ga waɗanda suka aikata kaba'ira cikin al'ummata Allah bai ga damar yafe musu ba ya sa su a wuta amma zan nemi alfarmar a bani ceton wane cikin ahlul kaba'ir kuma Allah zai bani to wannan shi ma ceto ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ko da yake akwai sauran annabawa, mala'iku, sauran salihan bayi da Allah zai ba su dama su yi tarayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan ceton, sai dai shi zai maimaito a gare shi har sau hudu. Na shida, wanda shine na karshe, akwai na bakwai ko? To, na shida, ash-shafa'atu fi aqwamin yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Ceton da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi game da wasu mutane da za su shiga aljanna ba hisabi. Wayahsunu an yastashhada li hadha an-naw, ko wayahsunu an yustashhada li hadha an-naw bi hadith Imran ibn Husayn. Zai yi kyau an yustashhada, ay istishhadi, a kafa hujja da dalili li hadha an-naw, ga irin wannan nau'i na ceto, bi hadith Imran ibn Husayn radiyallahu an, ga hadithin nan na Imran dan Husayn Allah ya yarda da shi. Qala, yace, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. متندبو 70 دقتشين الأمة تاذاس شقاء الجنة با حسابي. قالوا صحابي سكت ومن هم يا رسول الله ودنيني سو يا مأيكين الله. قال يتي هم الذين لا يكتوون سوني ودنباسا إلا لس أم بيمجا أنزل لس سكيافا an san sakiya ko? Na'am? Sakiya. Arama. Ka san sakiya? Lalas ba. An gane ma'anar alkayyu ko? Na'am? Za a ga idan mutum yana da wani ciwo haka, ƙarfi ake sawa a cikin wuta ya yi zafi sai a ɗana a gurin. Shine alkayyu. Wani nau'i ne wanda kila yanzu an daina yin sada, ana bin wato wajen samun waraka daga wasu cututtuka ta irin wannan, ko kuma yin mutum ya samu kumburi a jikinsa gurin yayi ruwa, to shine ake cewa sakiya. Kuma ana ce masa sakiya sai a sa karfi a cikin wuta ya ja, sai a dona a gurin, sai ya zamanto ainihin wato ruwan gaba daya da ya taru a cikin wannan gurin ya fita. To su ba sa yi, in Allah ya jarabce su da maruru ko wani abu wanda yake yana buƙatar ayi sakiya ko ayi lalas, su ba sa yi. Sai dai ciwo ya ciye cinye, in ya Allah ta'ala ya ga dama ya kane a haka, in kuma shine sanadiyar tafiyar su tafi da shi a haka. Wala yastarquna, ba sa neman magani, ba sa neman ayi musu ruqya. In an ga sun shiga wani hali an zo an musu ruqya, wannan ba su suka ce a zo ayi musu ba, an fahimta. Amma shi ya ji cuta ta yi cuta, ya je yi wa likita bayani, ha baya yi. Wani ciwon kai, wani zazzabi, wani ciwon kaza, wani ciwon kafa, wani kasa bacci, duk wannan baya sa shi ya je ga likita. Wannan direct entry din fa. Allah ya sa mu dace. To kaji sufofin su, waɗanda za su shiga aljanna ba hisabi, ba sa yin lalat. Wala yastarquna, ba sa cewa zo ayi musu ruqya ko tofi ko ayi musu tawaida, ba sa yi. Wala yatadayyaruna, ba sa canfi. In wannan gidan an shiga sau, duk wanda ya shiga baya sati sai ya mutu, in suka zo su shiga za su ba ruwan su. Wanda ku baya canfi wannan sai daidai. Yanzu a zo a ce ma ala gafata malam, ga wani gida nan wajen mutum goma suka shiga, an baka gidan mutum goma, duk wanda ya shiga baya sati. Karwa kallon ya zuba mai ido, za ka shiga gidan? An fahimta, ina jin ƴan uwa bayan sun dinga zuwa sai ga imanin ka ya kai kana neman ka shiga. Aka ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka. Kana gani wani da ya shiga sati daya ta ko gawarsa aka yi, wani shi ma da sati mako daya gawarsa ce ta fito. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani daya daga cikin mu face yana canfi, sai dai Allah yana tafiyar da shi da tawakkali. In kana da ƙarfin tawakkali ko da ka dan ji dam, an fa ce fa duk wanda ya shiga fa ba a abin nan. To kai kuma ga kai an zo layi ya zo kanka. To sai zuciyarka ta ayyana ma kai ma fa abin da ya faru ga waɗanda suka gabace ka shi zai faru gare ka. To yanzu sai dai ƙarfin tawakkali ya sa kawai ka shiga kai ma. Ina fata an gane. To su ba sa canfi. Babu wani abu da zai taso su ce ai ba dan kaza ba da kaza ne ko su canfa, ba sa yin canfi. ko ya fito zai tafi unguwa dan ya ga mujiya yace to yau ba sa'a an bayyanta ko yana fitowa ya ga tattabara ta tashi ta yi hannu hagu yace ayya yau gaskiya na san kasuwar nan ko an je dai ba labari shine a tsayyur asalin ta da tsuntsaye suke yi in mutun ya fito da jakarsa ya shirya zai tafiya in yazo ya samu tsuntsaye zai tashe su in suka yi dama alhamdulillah wannan tafiyar in samu ne to zai samu in wani abu yake zai yi a wannan tafiyar to akwai nasara a ciki tunda tsuntsayen nan da aka tashe su sun yi dama ana tasan su sai suka yi hagu sai ce ya fasa tafiyar mai gida ya ka dawo ya ce wallahi ba sa'a idan kuma ya fito da aka tashe su sai wasu suka yi dama wasu suka yi hagu to yanzu nan 50-50 kenan sai ya ajiye jaka sai ya bari sun sake dawowa sai an samu tarjihi tukun an bayyanta in yazo ya kuma suka kuma sauka aka kuma tasar su suka kuma yin wasu suka yi hagu wasu suka yi dama sai ya sake ajiye jaka sai sun sake dawowa har sai an samu tarjihi su yi daman akwai nasara ko kuma su yi hagu ba nasara amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yujibunil fa'al akwai abin da ake kira alfa'al yace wannan yana burge ka fito zaka tafi unguwa ko zaka tafi kasuwa Allah ya bada sa'a ba da kai yake ba wannan kalma kawai ita ka fara ji Allah ya bada sa'a kace alhamdulillah insha Allah akwai sa'a ba fa da kai yake ba wani ne suke gaisa da wani zai fito yace Allah ya kiyaye sai ka ji alhamdulillah yau wannan kalman na fara ji an bayyana yawa ko aka faɗi wani suna wanda sunan kuma yana da kyakkyawan yana da kyakkyawar ma'ana shi ka fara ji da ka fito ko ka ga wani abu mai kyau sai ka kaddara wannan ganin abu mai kyau din insha Allah wannan abun da ka fito yi akwai nasara a ciki wannan shine alfa'al to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yujibu lil fa'al alfa'al yana burge annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito zai yi tafiya ko zai tafi jihadi ko zai abun nan ya ji wani yayi wata kalma irin abun nan ko incident ba da shi ake ba an bayyanta kawai sai karab ya jita shi kuma sai ya dauke ta sai ya dora akan wannan tafiyar ko abin da yake yi yace to in Allah ya yarda tunda kaza ya fara ji ko ya ga kaza ko yayi abin nan akwai nasara akwai tafiya a cikin wannan tafiya an bayyanta to dan haka dai su cikin sufofin wayannan wayanda za su shiga aljanna ba hisabi kaji sufarsu ta uku wallahi ta daye runa babu wani abu da zai taso su canfa shi sannan wa ala rabbihim yatawakkalun ga Allah ubangijin su kai suka dogara fa qala ukasha bin mihsan ko kace ukasha ko ukasha sai ukasha bin mihsan radiyallahu anhu sai ce ud'ullaha an yaj'alani minhum ya maikin Allah a roka rokan mun Allah ya sani a cikin su qal anta minhum banza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ukasha kana cikin su an gama ukasha yana cikin waɗanda ranar tashin alkiyama ba wata tambaya da za a yi masa ba hisabi aljanna kawai za shi qal mai bada labari yace Imran bin Hussein yace fa qama rajulun sai wani mutum shi ma ya tashi fa qala yace ya nabiyallah ya annabin Allah ud'ullaha an yaj'alani minhum roƙan mun Allah ni ma ya sanya ni a cikin su qal manzo Allah ce sabaqaka biha ukasha ukasha ya riga ka wasu malaman suka ce suffar sa ya kalla ya ga bai ci wayancan sufofin ukasha yana da su amma shi sai annabi ya ga bai cika wayannan sharuɗan ba shi yasa ya ce masa an riga shi wasu kuma suka ce a kujerar wanda aka ce in an roƙa wani koda bai yi aikin ba in ya roƙa a bashi to kujera ɗaya ce kuma ukasha ya riga saboda haka duk wani wanda ba ukasha ba yanzu sai dai kuma ya kokarin lalubar waɗannan sufofin ya siffantu da su sannan ya shiga ciki ai sai ka hada su duka humul ladina la yaktawun kila wani ya ce ai da ma yanzu ba a lalas yanzu an waye asibiti ake zuwa to ba sa zuwa asibiti sannan wala ya tadayyarun shi yasa suka ce karfin imani ne da tawakkali in baka kai wannan karfin imanin baka ka wahalar da kanka karshe kuma a ce to aje asibitin ka ce to aje bayan ka wahala karan farko in ka fahimci kai imanin ka bai kai wannan gejin ba ka ga za ka shiga wani yanayi ka je ka ga likita baka magani Panadol ka zo ka hadiya kar ka zo ka ce ka ji wannan roman hadisin la hisaba ka ce to shikenan a zo abin nan sai kuma ka ji jiki sosai kuma ai ma ta yin asubucin ka ce to a tafi na karshe shafa'atul rasul sallallahu alaihi wasallam fi aqwamin tasawat hasanatuhum wa sayi'atuhum sai ce tan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mutanen da 50-50 kyawawan ayyukan su sun yi daidai da miyagun ayyukan su ana dora su a sikeli sai sikeli yayi balance kyawawan ayyukan su 50 miyagun ayyukan su 50 haki aga wannan Allah ya raba mu da irin wannan ma ai gara a ce ko ɗaya ne dai a ce 51 ne kuma 49 kaga dai kai fa amma 50-50 to sai kuma mutum ya shiga wata alfarma kyawawan ayyukansa sun yi daidai da miyagun ayyukansa to wanda ya zama irin wannan shi ma fa yashfa'u fihim annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto a cikin irin waɗannan rukunin mutane li yadkhulul jannata dan su samu shiga aljanna wa fi akhirina kan umira bihim ila nar alla yadkhuluha wato wa fi akhirin a cikin ragowar ko kuma na karshen kad umira bihim har an yi umarni da su na karshen su an ba da umarni a tafi da su ila nari zuwa wuta Allah ya dakhuluha annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nemi alfarma cewa kasu shiga wuta tunda dai an samu sun yi kwazo ko da yake sun yi kuma katsasaba da yawa domin kwazan nasu ya tsaya a 50 kuma sannan lalatar su kuma ta kai 50 da haka za a nema musu alfarma cewa a kyale su su tafi aljanna kar su shiga wuta to su ma waɗannan akwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai nema musu alfarma kuma Allah ta'ala zai masa waɗannan su ne nau'o'in ceto guda shida waɗanda suka shafi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai tsaye ko da yake akwai guda ɗaya wanda aka ce sun yi tarayya da sauran annabawa da sauran mutanen da aka ambata ina ganin za mu iya tsaya wannan lokaci yayi ko tsara minti 7 to dai da mun ci bakwai an gara ba to ikon Allah to shikenan sai mu tsaya nan dama mun ce yau insha Allah za mu yi hutu to gashi magana ce tan nan kila sai dai in Allah ya sa mun dawo sai mu dora akan ta sai mu karasa so sai mu tsaya nan abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana